بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya da jinjina marasa misaltuwa su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta asabar a yau muna 12 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yi daidai da nawa ga watan boko 17 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 8 a cikin wannan littafi na talkhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an dake wannan unguwa ta Rulwan Kwatas anan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce in ba mu manta ba mun tsaya kan inda malam yi mana bayani akan ma ya qudu sala abinda ke yanke sallah abinda in ya wuce ta gabanka tsakaninka da suturato sallanka ta baci ta lalace wannan shine abinda muka tsaya a satin da ya wuce wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan babi na uku shine anniya niyya in za a shiga sallah duk wannan abin da muka karanta a baya da duka darussan da muka yi a baya muna wajen sallah ne yanzu ne za a shiga sallah din mana tun daga tsayuwa da muka yi bayani kallon alqibla da sanya sitira da duk abubuwan da muka yi ta bayani akan sitira duk yanzu ana maka shimfiɗa ne kafin ka shiga sallah din kafin a shiga sallah to yanzu ne aka dau hanyar shiga sallah din Allah ya karba mana ibadun mu abinda zamu tashi akai shine anniya shine niyya niyya malam yace wala budda lil musalli min an yanwiya salata allati qama ilaiha wa ta'ayyinaha bi qalbihi ka fardhi adh-dhuhri aw al-'asr aw sunnatihi ma mathalan wa huwa shartun aw ruknun wa amma at-talaffuzu biha bi lisanihi fa bid'atun mukhalafatun lis-sunnah mukhalifatun lis-sunnah wa lam yaqul biha ahadun min matbu'i al-muqallidin min al-a'imma malan yace wala budda lil musalli min an yanwiya as-salata allati qama ilayha ba makawa ba shakka dole ne ga duk wanda zai yi sallah idan ya tashi zai yi sallah to yayi niyyan sallan da ya tashi zai sallan da ya himmatu zai yi din, to dole ne ya kulla mata niyya, dole ne ya yi mata niyya. Wata ayini habi kalbi, ya ayyana sallan nan da zuciyarsa, ka fardin zuhuri awil asr, kamar ya kudilce a ransa cewa wannan sallan sallace ta azhar ko kuma la'asar, ya kudilce wajabci da fallanci na sallan azhar ko la'asar, aw sunnatihi ma mathalan, ko kuma sunnoninsu, misali na filfili da ake yi gabanin azhar da bayan azhar ko kuma kafin la'asar, wannan su ne ake kira da sunnatu zuhuri ko kuma sunnatu al'asr, ana sunnan take hada da sallan azhar ko kuma sunnan take hada da sallan la'asar. Wa huwa shartun aw rukunun, niyya tana iya zama sharadi ko kuma ta zama rukuni, kana iya cewa ta wani bangaren niyya sharadi ne, ta wani bangaren kuma niyya tana iya zama rukuni a cikin sallah, idan babu ita kenan sallah ta lalace, sallah ta baci idan aka rasa ta, kamar yadda muka ji a baya cewa rukuni shine abin da sai an same shi kafin abu zai cika kuma yana cikin abin, shi kuma sharadi hukuncin sa dai da rukuni, in babu shi abin ya baci amma shi a waje yake. To kaga niyya tana iya zama rukuni, tana iya zama sharadi. Kafin ka fara sallah zaka daura niyya, wannan niyyar sallan kuma ana so ka ci gaba da yin wannan niyyar sallan har zuwa ne, har zuwa sallamanka. Kaga ta wani bangaren niyya tana wajen sallah a matsayin rukuni, ta wani bangaren kuma tana cikin sallah a matsayin sharadi. Allah ya sa muna fahimta. Malam sai ya ce wa amma talaffuzu biha, amma fulta niyya a baki, fa bid'atun bi lisanihi, ya fade ta da harshenta da harshensa, fa bid'atun mukhalifatun lisunnah, bid'a ce wacce ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa lam yaqul biha ahadun min matbu'il muqallidina min al'a'imma, babu wani cikin magabata waɗanda suke masu bin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jagororin magabata, babu wani wanda aka taba samowa cewa ya goyi bayan in za a yi wani abu na ibada a fulta niyya da baki. To wannan shine nassin abin da malam ya kawo, matanin abin da malam ya kawo, saura kuma sharhi kamar yadda muka saba. A niyya malamai suka ce ma'ananta shine al-qasdu wal-azm, shine manufar da ta sa kai kaza da kuma azaman da zaka yi don ka aikata kaza din. Azama da zaka yi shine yunkura, ai yunkurin da zaka yi don ka aikata kaza yana iya zama niyya, sannan bayan kai yunkurin zaka aikata kazan, to mecece manufarka akan aikata wannan abu, ita ma niyya ce. Niyya ce, wasu malamai suka ce hiya azamul qalbi ala mawdu'in, shine zuciya ta yi azama akan aikata wani abu. Wasu suka ce ma'anan shi shine al'azamul muqtarinu ko muqtaranu bil fi'l, shine azama ko yunkuri ko manufa wanda take da alaka da wani aiki. Abinda zaka aikata aka ce niyyan yin kaza, bi ma'ana mecece manufarka wajen aikata wannan abu, wannan shine niyya. To wannan a larabci kenan. Niyya kuma addini a wajen malamai shine suka ce tudlaqu wa yuradu biha qasdul ibada wa yuradu biha qasdul ma'bud, abinda ake nufi da wannan shine manufar yin ibada. Qasdul ibadati na farko shine wannan ma'ana na farko kenan a addini. Menene ma'anan niyya? Wancan mun ji ma'anan niyya a larabci kenan lokacin. Ma'anan niyya istilahan shine lokacin da ka tashi yin ibada, to mecece manufarka ta yin ibada, shine qasdul ibada. Wasu kuma suka ce a'a shine qasdul ma'bud shine nufatar abun bauta. Wane ne abun bauta? Shine Allah. To nufatar Allah da ibadanka, to wannan shine niyya. Ko kuma ya zama qasdul ma'bud shine Allah abun bautan da ya saka wannan bautan, to mecece manufarsa akan kai bauta? Wannan shine ma'anar niyya. To niyya tana da wato matukar muhimmanci a dukkanin aikin da mutum zai yi, bal duk abin da mutum yayi in babu niyya mai kyau, to babu lada a ciki. Hadisi wanda yake mashhuri a gare mu baki daya, hadisin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, hadisi wanda wato manya-manyan malamai suka tabbatar da ingancinsa, kamar al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Sahih al-Bukhari. Wannan shine hadisi na farko da ya fara da shi. Idan mun dauki littafin mu na Riyadus Salihin, shi zamu fara gani a farko. Bulughul Marami shi zamu gani a farko. Umdatul Ahkam shi zamu gani a farko. Kasa-kasa ga masu zuwa Islamiyya Arba'un an-Nawawiyya, hadisin da zamu fara gani a farko kenan. Daga jin wannan, na san dukkanin mu kwakwalan mu zai hararo wannan hadisin. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, cewa dukkanin abinda mutum zai yi, to ayyuka wato suna samun matsayi ne a wajen Allah madaukakin sarki, gurgudan niyyar da mutum ya aikata, gurgudan yadda zai sama sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan hadisin na innamal a'malu binniyati hadisi ne wanda yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske, wanda mafiya yawan malamai zaka ji ma wasu suna bayani akan cewa hadisin innamal a'malu binniyati kusan galibin ka'idojin addini yana ginuwa ne akan shi. Saboda duk abin da ka aikata idan babu niyya, to wannan aikin da kai aikin banza ne. Kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya mishi rahama yake cewa addinin musulunci yana tsayuwa ne akan hadisai guda uku. Hadisin farko shine innamal a'malu binniyat, shine hadisin farko. Hadisi na biyu shine hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anhu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, duk wanda ya kirkiro abinda ba a sashi ba a cikin addini, to ba a so. Kaga kenan, koda kai don Allah sai kuma kai yadda aka ce kai. Hadisi na uku shine hadisin an-Nu'man bin Bashir, shine innal halala bayyin wa innal harama bayyin, hadisin cewa halal a fili yake kuma haram ma a bayyane yake. Kaga kai niyya wajen yin ibada, duk abin da zaka yi kai don Allah, kar kuma kai sai irin yadda aka ce kai, sannan kuma ka wato rungumi halal, ka nisanci a cin abin da yake haram. Wasu daga cikin malamai suka ce in hadithin innamal a'malu binniyat na farko, da kuma hadithin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni yawmihi 40 yawman nutfa, hadithin da yayi bayani akan mataki-mataki da ake hada halittar mutum, da kuma fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa ma fa huwa radd, da kuma hadithin innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Almuhim dai, mafiya yawan malamai suna ba mu wannan hadithin muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka wannan hadisin ka'ida ce daga cikin kawaid na addini, shine duk abin da zaka yi, to ana samun lada ne in an samu niyya. Wan niyyatu shartul lisa'i lil amal biha as-salahu wal fasadu lil amal, wannan ita ce ka'ida. Duk aikin da mutum zai aikata, kowane irin aiki ne, to niyya ita ce sharadin farko. Ta hanyar niyya ake samun aiki ya zama babba ko kuma karami, ko kuma babban aiki ya zama karami. Shine abinda Ibn al-Qayyim yake fadi, rubba amalun saghiri tukabbiruhu an-niyya wa rubba amalun kabir tusaghiruhu an-niyya. Ana iya samun karamin aiki, aiki ne dan kadan, amma niyya sai ta kamba ma aikin. Ko a samu babban aiki, aikin da wahala mutum yayi shi da kyar, amma kuma saboda niyya karama ce
sai aikin ba sai zama me sai zama dan karimi Allah ya tsare mu daka wannan shine matsayin niyya a addini duk abinda mutun zai aikata dole ya zama akwai niyya in yayi ba don Allah ba to ba zai taba samun lada ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah da kansa yace ana aghna shuraka'i an shirk Allah yace ni na wadatu daga shirkan masu shirka duk wanda man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghaibi ya hada ni da wani na a cikin aikin Allah yace talaktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkan sa bana son aikin gaba daya Allah bai bukatar aikin dan haka duk aikin da mutun zai to abu na farko da ake so a samu shine niyya duk abin da mutun yayi in dai wai yayi ne don ya gamsar da mutane ba ya gamsar da Allah ba to zai wahalan banza domin ka'ida ita ce irda'un nasi ghayatul la tudrak yaldar da mutane wani mataki ne da ba a kaiwa ba isa wannan mataki ko waye kai sai an ce baka iya ba to duk abin da mutun zai yi yayi shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala saboda kai mallan yace wala budda lil musalli an yanwi lis salati allati qama ilaiha wajibi ne ga duk wanda zai yi sallah ya niyyaci sallan da yake so yayi din nan wa ta'ayini ha bi qalbihi da kuma ayyana sallar a zuciyarsa ashe anan zamu fahimci cewa ita sallah ita niyya na ibada ana yin ta ne a zuciya a waje ɗaya ne kawai wajen ibada aka ce ka faɗi niyya da baki shine wajen niyya aikin haji lokacin labbaika allahumma hajjatan ko labbaika allahumma hajjatan wa umra kaga wannan ko kai niyya cewa a aikin haji zaka yi ko kuma aikin haji hada da umra ma'ana kana so ka bambance wani aikin haji zaka yi kirani zaka yi ko kuma tamattu'i zaka yi to anan ne ake bambancewa amma in ba haka ba to duk wani aiki na ibada da zaka yi niyya to niyyar a zuciya ake yin ta ba a bulta ta da baki sawa'un wannan niyya niyya ce ta sallah ko kuma niyya ce ta azumi ba a bulta ta da baki ba zuwa kamar yadda aka saba da azumi a ce nayi niyyar yin azumin watan ramadana kwana 29 ko 30 a bisa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan bid'a ce daka duk abin da za a yi niyya ai in za ka yi azumi yanzu kwanciya da kai da niyyar cewa gobe zan yi azumi wannan shine niyya ita ne niyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka ga wata har alfijir ya fito bai dau niyyar azumi ba to bai da azumi wannan azumin farilla kenan amma azumin nafila shi ko a tsakiyar wuni kana iya yankan niyya to ballan dana kuma sallah ba a fulta niyya in za a yi sallah abinda ake ma sallah shine a ana kulla niyya ne a zuci tashin ka da kai kai tsarki kai alola kai kama hanyar masallaci ka shigo masallaci wannan shi ake kira da niyya shi yasa muka ji cikin ma'anar niyya akwai al'azam azaman da kai ai za mu ga cewa Allah ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah fa idza azamta in kai himmatu zakai aiki to wannan himmar da kai na kai alola ka taho masallaci ka san dai sallan nan da aka kira magriba aka kira ba asuba ba to taho wanda kai din nan to wannan shine niyyar ka na cewa na taho masallaci don yin sallan magriba ba a bukatar sai ka ce na taho masallaci zan yi sallan magriba a masallacin Usman bin Affan zan yi sallah raka'a uku a bayan limami kaza to kaga ka kwafsa kenan Allah ya sa mu dace daka wata ayinu ha bi kalbihi ana yin niyyar a zuciya ne ba sai an fulta ta da baki ba to niyya yaushe ake yin niyya in za a yi sallah mun ji dai azumi ana yin niyya kafin a dauki azumi to ita sallah yaushe ake kulla niyyar sallah mun ji a baya cewa niyya a sallah tana iya zama rukuni ko kuma ta zama me shar'i. In ta zama rukuni kafin a shiga sallah kenan, in ta zama shar'i kuma a cikin sallah din kenan. To yaushe ake kulla niyyan sallah? Niyya ta sallah wajibi ne a kulla wannan niyyar kafin a shiga sallah. Kafin shiga sallah ake kulla niyya, wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine shin daga kulla niyyar a zuciya sai shiga sallah, ko kuma kana iya yin niyyar yin sallan kai wani abu kafin ka shiga sallah? Ina fatar mun fahimta. Wasu daga cikin malamai kamar Dr. Umar Al-Ashqar a cikin littafinsa An-Niyyatu fil Ibada fil Ibadat yayi bayani akan cewa al-Imam Malik da Imam Shafi'i Allah ya musu rahama suna ganin cewa dole ne ka hada daga niyya sai ka bar harama, dole ne ka hada soje daya. Bi ma'ana kenan a fahimtar su, in zaka taho masallaci ba za ka kullo niyya daga gida ba, har sai ka shigo masallaci an tsaya an tada iqama, to yanzu zai kabbaran harama, to ni sai ka kulla a zuciyarka cewa nayi niyyar yin sallar isha sai kai kabbaran harama. Wannan fahimtar al-Imam Malik da kuma al-Imam Shafi'i rahimahumullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad da Abu Hanifa Allah ya musu rahama sai suka fahimci cewa ana iya gabatar da niyya kafin kabbaran harama a dan bada tazara kadan. Kaga ka fito daga gida zaka taho masallaci, ai lokacin ba tsawo zaka taho masallaci, to sai suka fahimci cewa su ana iya kana iya kullo niyyanka tun daga gida, in ka taho masallaci kawai shiga sallah zaka yi. Wannan suka fahimci cewa baka da laifi. Sannan sai suka ce abinda mutum zai lura da shi shine a lokacin da ya kullo niyya ya taho masallaci, a zuciyarsa yayi niyyar tahowa masallaci, to kar wani abu kuma ya karkatar da shi yayi wani waje. In yayi wani waje to niyyar ta baci, sai ya sake mi sai ya sake dawowa. Dalili ko suka ce shine wancan dai hadisin da muka ambata, innamal a'malu binniyati wa innama li kulli mri'in ma nawa. Sai suka fahimci cewa suka ce koda kuwa a ce na taho yanzu daga gida zan tafi masallacin nan, sai na yi waya da wani cewa in same shi a bakin makarantar Mubin din can, sai in je in same shi sai in dawo in zo in shiga masallaci. Har yanzu dai niyyar sallan tana me? Tana zuciyata. Sannan tafiyan da na yi na tafi can, dawowan da na yi zan taho, to suka ce ai wannan dawowan da na yi ma shi ne niyyan cewa zan taho masallacin. Dan in ba inda ban yi niyyar sallah ba, daga nan kuma sai in ƙara gaba. To dawowan da na yi shi ne niyyan tahowa sallan da na yi. Sannan suka ce ai in ban manta ba, da azumi da sallah ai dukansu ibada ne, bal ma dukansu ai suna cikin rukunnan musulunci, amma azumi yaushe ake kulla niyyan azumi? Jira za ka yi ana kana kulla niyyan azumin alfijir na fitowa, ko da ka yi shuru ɗinka da wuri ladan azumi bai fara aiki ba tukun sai alfijir ya keto, daga na aka fara azumi. To kenan za ka jira sai an ce kana gama kulla niyyan azuminka alfijir na ketowa, an baka da baka kulla niyyan azuminka tun kafin ka kwanta bacci? Bal ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yana cikin ladabi shine mutum ya kwana da niyyar cewa gobe zai tashi da azumi. Kaga washegari yana yi kawai daukan azumi zai, ko da ya makara dama ya riga ya kwana da niyyan mai, ya kwana da niyyan azuminsa, ɗaurawa kawai zai iya ci gaba. da suka ce to in dai da azumi da sallah duka ibada ce kuma ya halatta an halatta cewa ana iya yin niyan azumi gabanin a dauki azumi to min babu aula kuma a ce ana iya yin niyan sallah gabanin a shigo cikin sallah din saboda haka suka ce dalili na uku kuma shine sharadin cewa dole sai ka taho masallaci daga yin niyya a shiga kabarin harama akwai wani abu na taklifi Allah kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj addini ba kunci a ciki to wannan kuma akwai wani abu na kunci a ciki misali yanzu na taho daga gida sai na shigo masallaci ba gudu nayi ba ba komai ba ina shigowa sai akai ruku'u yanzu me zan yi kabbara zan yi nayi ruku'u to sai aka ce sai ka jira tukunna a lokacin kai niyya kafin kai ruku'u ba mu maki ka iya rasa wannan raka'a to sai aka baka dama sai ana iya daura niyya tun daga gida to malamai da yawa sai suka tafi akan cewa ana iya dauro niyya na cewa za a yi sallan koda an samu tsawon lokaci mai yawa wannan kuma ita ce fahimtar mafiya yawan malamai kuma shine abin da yafi kusa da hujja da dalili domin a abin da zai samu fahimci wannan shine mu fahimci cewa ita niyya ba wani kayan tashin hankali bane ba wani kayan wahala bane kulla shin ba wani dogon lokaci zaka dauka kana kullan niyan ba a kamar yadda na faɗa a zaman da kai tahowanka da kai kai alula ka taho masallaci wannan shine niyan sallah wannan shine niyan sallah ai ina jin duk wanda ya taho masallacin nan sallan magariba yayi alula ne da niyyar cewa zai tafi sallami zai tafi sallan magariba ba wanda za a kira magariba yayi niyan sallan asuba yaji a ransa cewa zai taho masallaci ne don ya sallaci asuba to wannan taho wanda ya zuwa masallacin wannan shine niyya abu na gaba shine dukkan malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya shiga sallah ba tare da niyya ba to sallan bata yi ba in dai sai bayan kabbaran harama ne aka yi sallah aka yi niyya to niyyan bata yi ba kamar yadda wanda ya bari sai alfijir ya keto kafin ya kullaci niyyan azumin ramadan shi ma me azumin shi bai yi ba haka nan duk wanda ya bari sai da aka shiga sallah aka yi kabbaran harama gabanin yayi wato ainihin niyya to shi ma wannan sallan shi ba ta yi ba abu na gaba shine idan mutum yayi niyyan zai yi sallah sai wani abu ya dauke hankalinsa kamar yadda na yi bayani ka fito daga gida zaka taho masallaci sai wani ya yi maka magana a can sai ka je ka amsa mishi to wannan bisa zance mafi inganci sallan shi ta yi saboda me saboda ita niyya daga cikin sharadin shine sallan za ta yi ne in a ransa bai kullaci cewa ya fasa sallan ba in ana kiran shi a ransa sai ya ji sallan ma ya fasa yi to wannan niyyan ta ɓaci sai ya saki sabuwar niyya amma bai ji maransa cewa ya bata ya fasa sallan ba abin da yake ransa shine bari ya je ya dawo tunda misali watakil ba a ma kira sallan bai fito watakil an kira sallan amma lokacin shiga sallan bai fito zai iya karban abin da zai karba ko yayi magana da wanda zai magana gabanin me gabanin ya dawo to wannan in dai bai niyyaci cewa ya bata sallan ya fasa sallan ba to sallan sa ta yi abu na gaba shine ina hukuncin mutumin da ya canza niyyan sallah bayan ya shiga sallah ina fatar muna fahimtar bambancin su da na baya yanzu mun ji cewa yaya hukuncin wanda ya taho sallah kafin a shiga sallan sai ya je wani abu ya dawo shin niyyan tana nan ko ba ta nan muka ji cewa zance mafi inganci shine mai niyyan tana nan to ina kuma hukuncin wanda bayan ya shiga sallan sai kuma niyyar ta canza a cikin salla ne to shi ina hukuncin sa wa alaikum salam na'am eh muka ce wasu malamai sun tafi akan cewa Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa niyyar sallan ma sai ka shigo masallaci ake kulle niyyar daga niyyar sai ka baran harama sai muka ji cewa Imam Ahmad da Abu Hanifa su kuma sun tafi akan cewa ana iya kulle niyyar sallan koda ba a exact time din za a yi sallan ba bi ma'ana shine muka ce mutum ya fito daga gida zai tafi masallaci ai yayi niyyar sallah kenan sai wani abu ya dauki hankalinsa sai ya je yayi wannan abu to in ya dawo zai tafi masallaci zai shigo yayi sallan sa kuma sallan sa tayi shine bi ma'ana niyyar tayi niyyar da yayi a farko kafin ya fara wannan tayi shine muka bada misali kamar mutum yayi niyyar zai yi azumi tun karfe 2 na dare azumin farilla sai ya makara bai tashi ba sai karfe 12 rana shikenan zai ci gaba da azumin sa kaga shi kuma ya samu bonus ai ya ci rabin azumin yana bacci eh bonus ta bangaren yunwa amma bonus ta bangaren lada kuma an wuce shi Allah ya samu nace ina fatan ya fito fili to wannan kuma zamu ji ina hukuncin wanda bayan ya shiga sallah sai niyyar ta canza abu na farko shine kamar misali mutum ya shiga sallah kana cikin sallah sai shedan ya fado maka da ha ina wallet ɗinka sai kai haka sai baka ji wallet ɗin ba sai ka ji a ranka cewa ka fasa sallan to jin ka fasa sallan sallan ta ba cike ne ina fatar muna fahimta kana ji ma ranka cewa ka fasa sallan to sallan ta ba ci ba sai kai sallama ba mai kai sallama ba dan ita salla ana mata sallama ne in an kai ta ƙarshe amma in wani abu ne ya bujiro da ya bata sallar to ba mata sallama kawai kana haka sai ka ji misali ba wallet ɗinka ko kuma ba wayanka sai ka fara tunanin ko ka barta a wajen alura kana ji ma ranka cewa ka yanke sallan bari ka je ka duba to shikenan sallan ta baci yawa koda kuwa a ce kana yin niyyar ka bata ka fasa sallar sai kai haka da hannunka sai ka ji wayan a cikin aljunka to wancan rako'in da aka yi sun zube za ka sake sabon kabarin haraman saboda ka canza niyyar ka ji maranka cewa ka fasa to fasa wanda kai ya rusa duk wanda kai a baya koda kuwa ana tahiyan karshe ne shikenan sai ka yi sallama sai ka miƙe ka sake kabarin harama sai kuma ka zauna ka samu ladan jami'i na tahiyan karshe ka tashi ka ci kwato sauran rako'in da da suka rage maka wannan abu na farko kenan wannan yayi shakka ne yayi kokonto yana ganin in fasa ni sallan ne ko kuma in ci gaba to wannan zai ci gaba da sallansa amma in ya sa maransa cewa condition ne in ya ji wayan tana nan zai ci gaba da sallah in wayan ba ta nan sallan ta baci to kaga wannan ya fita daga sallah ya tafi wani waje kenan to sallan shi ta samu matsala kenan almuhim dai in mutum ya ji ya canza niyya domin ita niyya yaqini ake so a samu lokacin da taraddudi ya shigo ciki kuma to kuma an samu matsala kenan amma in kuma mutum ya yi yaqinin cewa ya fasa to wannan sallansa ta lalace kenan wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu shine mutum yana cikin sallah yayi niyyar sallan farilla misali sallan azhar sai yayi niyyar cewa wannan sallan farillan ta koma nafila yana cikin sallan ya shigo masallaci misali ya samu duk an yi sallah yanzu shi kadai zai yi sallah sai ya yi kabbara ya fara sallah yana cikin sallah sai ga wasu mutum biyar sun zo za su yi jami sai jimarin su cewa wannan nashin ta koma nafila zai yanke ta ya karasa ta a matsayin nafila ya je ya bi su ya sama ladan jami to wasu daga cikin malamai sai suka tafi akan cewa hakan baya halatta domin wanda yake cikin farilla ne shi dole ne wanda kuma zai je yayin wato ita sallar ita asalinta ita ce farilla ka taho masallaci ka samu duk an yi sallah to yanzu kana da laluran cewa za ka yi sallah kai kadai saboda ka samu an yi sallah to ka ci ga sallah yanzu ita sallar ita ce farilla saboda kai koda ka ga wasu sun zo za su yi sallar jami'i sai wasu malamai suka tafi akan cewa baya halatta ka ce ka mai da taka ta dawo nafila za ka yanke ka bi su sallah Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya mishi rahama sai tafi akan cewa ya halatta amma da sharadi in ya zama cewa lokacin yalwataccen lokaci ne in ya zama akwai sauran lokaci da har zai iya yanke tashi kuma ya je ya bi su su yi sallan ya bi su a matsayin nafila to in ya yi haka in akwai sauran lokaci to babu laifi zai iya yin haka amma da yawan malamai sai suka tafi akan cewa ita wannan sallan da kake cikin na farilla na wanda kake yi yanzu ka riga ka shiga ciki wancan kuma baka shiga ciki ba to kaga ba zai yiwu ga abinda yake hannunka ka sake ka kama wanda bai shigo hannu ba saboda haka sai suke ganin cewa yanda ka fara sallan din kai kadai to ka karasa bal wasu sai suka ga to ai in jam'in ne ake so to abinda yafi dacewa shine su da suka zo suka samu kana sallah to su za su bi ka jami sai su bi ka wannan shine abin da yafi kamata ba kawai kai ka yanke naka ka ce za ka bi su a kai sallah ba to sai dai ka san mutane da yawa akwai abin da yawan mutane suna yi na kuskure ko da a masallaci ne mutum ya zo ya samu ana sallah madadin ya yi kabbara ya zo na sallah wai sai ya tsaya yana jira ya gani raka'an karshe ne ko kuma ba na karshe ba ne idan raka'an karshe ne to sai su matsa gefe su uku ko su bakwai sai su tada nasu jam'in wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku zo sallah kar ku yi gudu kar ku yi gaggawa abinda kuka samu ana yi na sallah ku sallata abinda ya rage ku tashi ku karasa wannan shi ba ce ku jira in an idan ku ku kawo naku ba wannan shi ne abinda ya kamata ko misali wasu sai ka ga sun zo sun samu ga wasu na suna jami sai su tsaya gefe suna jiran su gara kan karshe ne sai su jira su sai sun idar saboda masu fahimtar cewa ba a jami guda biyu a masallaci lokaci guda to kun ga wannan kuma zai kai mu zuwa ga wani hukunci wanda yake wajen karatunmu shine ina hukuncin yin jami'i guda biyu a masallacin da yake da limami ratibi limami ratibi shine limamin da aka canje shi aka ce kai ne limamin mu to wannan shine limami ratibi kenan to shin in wannan liman din yayi jami'i ya halatta wasu kuma su sake yin jami'i a bayan shi muna fahimta to wasu malamai sai suka tafi akan cewa baya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato an tafi yaki ko an yi wata tafiya wasu daga cikin sahabbai sun zo sun samu an yi sallan jami suka hadu za su yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su kowa ya yi sallansa shi kadai haka sai wasu suke fahimtar cewa in har akwai limami ratibi to baya halatta a yi jami guda biyu wasu kuma suka tafi akan cewa ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi an yi sallah bayan ya zo ya samu an yi sallah sai ya jawo sayyidina abubakar ya ce ka zo mu yi sallah tare shi sayyidina abubakar shi ya ja sahabbai sallah shi kuma annabi da ya zo yanzu shi ne liman sayyidina abubakar sai ya mai da tashi wanda ya ja din ta zama nafila wanda ya bi annabin ta zama farilla. Ai ku kai ne ga san wanda kai a bayan annabi ai ta fi garanti akan wanda kai kaja. Ta bi tabbas. Sai suka tafi akan cewa kaga shi Abubakar ma yayi sallah. Amma yace zo ka taya ni wancan da kai ta zama nafila wannan kuma ta zama me? Ta zama farilla. To ina kuma ga wanda sun hadu dukan su farilla za su yi. To sai suka tafi akan cewa ya halatta a yi sallah a yi jam'i guda biyu koda kuwa akwai limami ratibi. Wannan kuma ita ce magana wanda malamai suka fi tafiya a kanta. Allah ya samu dace. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Kuma ina so na samu a riga an yi sallah.
Eh.
Sai na biya. Ina yin sallama kuma sai na ga wasu sun jona su suna
gani. Eh.
Sai na sake tafi na ce kai wancan da zama na kula to sai na jona na biyu.
Eh. Sai na samu jami. Babu laifi. Ba laifi akan hakan. Amma kafin shine abinda malam Usaimi yake gaya mana, kafin ka canza niyyan farilla zuwa nafila, ka tabbatar lokacin da ya rage zai ishe ka ka karasa sauran farillan. Misali, sallar magariba ne, ka yi raka'a biyu, sai ga wasu zo za su yi jam'i. To kafin ka ce wannan ta koma nafila, ka tabbatar lokacin da ya rage din zai ishe ka kai sallar magariba lokacin isha bai shigo ba. Shine abinda malam Usaimi yake fari a cikin littafinsa Ash-Sharh Al-Mumti'. Wannan shine abinda ya kamata mu kiyaye. Abu na gaba, mun ji anan canza niyyan farilla zuwa nafila. Abu na gaba shine canza niyyan farilla zuwa wata farilla. Kamar misali, kana cikin sallan azhar sai ka canza niyyanta zuwa la'asar. To wannan malamai suka ce la yajus, wannan bai halatta ba. Bai halatta ba, dukan zan baci. Domin na farkon da kai, misali, ka manta ba ka yi sallan azhar ba, sai aka shiga la'asar. Kaga wanda ya mantuwa bai yi sallah ba yi an ɗauke masa alƙalami. Sai aka shiga sallar la'asar. Kana cikin la'asar ne ka tuna kai. Dan ko ban yi azhar ba. To bara ka canza niyya daga la'asar ya koma azhar ba. Saboda me? Na farkon da kai ka yanke shi. To sallah kuma mun ji in kai niyyan ka fasa, sallan ta baci. Na biyun kuma baka yi niyya kafin kabbaran harama ba. Mun ji kuma cewa niyya in aka yi ta bayan kabbaran harama sallan ba ta yi ba. To kaga duka sun baci kenan. Ina fatar mun fahimci bambancin na farko da wannan. Wancan na farko canza niyya na farilla zuwa nafila. Wannan kuma shine canza niyyan farilla zuwa farilla. Daga wata farillan zuwa wata farilla din. Saboda haka baya halatta. Misali, an tafi raka'an ƙarshe na la'asar ka tuna ba kai azhar ba. To bari ka ce shikenan wannan ta koma azhar, a sai ka yanki. Sai ka sake kabbara sai ka bi su. Su suna la'asar kai kuma kana azhar. Idan ka idar da azhar ɗinka sai ka tashi ka kawo la'asar ɗinka. Wannan shine abin da ya dace da kai. Abu na gaba shine canza niyya daga nafila zuwa farilla. Ina hukuncin mutumin da ya canza niyya daga sallar nafila zuwa farilla? Mun ji a cikin cewa ya halatta a canza daga farilla zuwa me? Zuwa nafila. Shin ya halatta a canza kuma daga nafila zuwa farilla? Malamai suka ce wannan bai halatta ba, domin ƙarfin farilla da nafila ba ɗaya bane. So ita nafila ba ta da ƙarfin da za a canza ta koma farilla, amma ita farilla tana da ƙarfin da za a canza ta koma me? Ta koma nafila. Abu na gaba shine a canza niyya daga nafila mu'ayyana zuwa nafila mutlaka. Mecece nafila mu'ayyana? Mecece kuma nafila mutlaka? Nafila mu'ayyana ita ce nafilan da aka ayyana ta aka sanya mata ga lokacin da ake yinta. Kamar raka'atul fajr, kaga an sanya mata lokaci ga lokacin da ake yinta. nafila mutlaka ita ce nafilan da zaka yi ta duk sanda kaga dama a lokacin da ba a hana yin sallan nafila ba to sai ka canza niyya daga nafila muayyana zuwa nafila mutlaka to malamai suka ce wannan yayi domin dukan su nafila ne ka canza misali kana cikin raka'atul fajr sai ka ji maranka cewa bari ka canza kai nafila raka'a biyu kafin raka'atul fajr to wannan yayi tare da cewa abinda ake so shine in raka'a in alfajr ya fito to raka'atul fajr ake so mutun yayi shi yasa ana so in misali liman ne zai ja sallah to zai yi raka'atul fajr sa daga gida yana shigowa masallaci sai a shiga sallah in ma ba liman bane ko kuma shi liman din ya taho masallacin da wuri to sai ya zo ga tahiyatul masjid ga kuma me ga raka'atul fajr to guda ɗaya zai raka'a biyu ta wadatar a matsayin tahiyatul masjid ta wadatar a matsayin raka'atul fajr ya hada niyya biyu a guda ɗaya ta wadatar kowa yana da wannan damar amma abinda ma aka fi so shine an fi so raka'atul fajr annabi yana yin ta ne a gida saboda in ka taho masallaci kafin ka zauna za ka yi tahiyatul masjid kaga wanda ya raka'atul fajr sa a gida ya taho ya tahiyatul masjid ya samu karin haske akan wanda shi kuma zallan guda biyu ne abu na gaba shine hukuncin canza niyya daga liman zuwa mamu duk yanzu mun zo za mu yi sallah liman ya shiga gaba ai yayi niyyar cewa shine liman mu kuma mun yi niyyar cewa me mu ne mamu to ina hukuncin liman ya canza niyya daga liman zuwa mamu malamai suka ce wannan yana halatta saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da take ba da kissar sanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya Sayyidina Abubakar shi yake jan mutane sallah. Daka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shigo masallaci da Abubakar ya ji ga motsin Annabi yana shigowa. Sai yayi kokarin ya koma baya. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya masa ishara cewa ya ci gaba da tsayuwa a inda yake. Daka Annabi sai ya zo ya zauna a bangaren sa na hagu saboda haka sai ya zama shi Annabi shine liman. Yana kabbara shi kuma Sayyidina Abubakar yana jiyar da mutane. Kaga sanda aka shiga sallah shi Abubakar yana matsayin me yana matsayin liman amma da annabi ya zo sai ya canza ya koma zuwa game ya ce ya canza ya koma zuwa mamu to wasu suka ce ya halatta wasu kuma suka ce a'a wannan kususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar sa ta kai a matsa masa ya ja sallah saboda albarkacin sa shine liman yana iya shafan sallan duka sauran mamu kaga mun ko yanzu ba wani limamin da zaka ayyana shi kace albarkacin sa da cewa shi shine limai yana iya shafan duka sauran mamu sannan na biyu ai akwai nauyi karama kalla a ce kana liman annabi na baya a mamu ai akwai nauyi akwai nauyi amma kaga duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama yana iya samun kansa a wannan yanayi saboda haka almuhim shine magana da tafi kamata shine shi liman in yazo ya samu an shiga sallah to kar ya matso gaba ya ce ba liman din da ya shiga sallah ya koma baya shi ma sai ya jona sabu wannan shine abin da yafi dacewa abu na gaba shine canza liman a cikin sallah ma'ana ni mamu ne ina hukuncin ga liman din da na shiga sallah da shi in canza liman kuma ana cikin sallah malamai suka ce ya halatta duka za mu samu a cikin wannan hadisin su mamu sauran sahabbai da suka shiga sallah a karan farko a bayan Abubakar aniyan su waye limamin su Abubakar ne limamin su amma da annabi ya shigo fa sai suka koma suna bin wa sai suka koma suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka sai zama annabi yanzu shine liman din to anan kenan kaga shi wannan hukuncin zai zama taba'an ne ma wancan hukuncin farkon yana bin wancan hukuncin farkon ne in ya zama cewa ana ganin yafi dacewa in liman ya zo ya samu an shiga sallah to ya shiga sau kaga kenan ba yanda ma mu kuma zai canza liman ana cikin sallah ba yanda ma mu zai canza liman ana cikin sallah kaga wannan bai yi ba abu na gaba shine canza niyya daga mamu zuwa liman mun yi canza niyya daga liman zuwa mi zuwa mamu to ina hukuncin mamu kuma ya canza niyya daga kasancewar sa mamu zuwa liman wannan ya halatta idan wani uzuri ya sa sallar liman ta baci misali liman na cikin sallah sai ya gamu da hadisi yayi hutu a cikin sallah kaga sallar sa ta baci to sai ya jawo wani a bayan sa sai ya ci gaba da jan mutane shi kuma ya je ya saki alula ko kuma misali kamar yanda muka yi bayani yana cikin sallah ha ina maliki yawmiddin kawai sai tuno cewa ya fice 20,000 a banki sai ya taba ya ji babu sai ya ji cewa ya fasa sallar to wannan fasa wanda yayi to yanzu abin da zai yi kaga ba za a ce wa mamu su jira shi ya sako sallah daga farko ba to sai ya dawo baya ya sake sabuwar kabarin harama sai wani ya shiga ya ja su sallah daga shi yanzu kaga ya canza niyya daga liman zuwa mamu shi kuma mamun ya canza niyya daga mamu zuwa mi zuwa liman abu na gaba shine canza niyya daga munfarid na zo na fara sallah ne kadai niyya ta cewa ina sallah ne ni kadai sai wasu mutum biyu ko uku ko wani mutum da ya zo ya jo na jami'i yanzu na dawo mi na dawo liman to shine ina hukuncin canza niyya daga liman daga munfaridi zuwa liman wannan ya halatta ka fara sallar kai kadai kar in wani ya zo zai shiga ka ce masa ai ka fara sallah ne kai kadai saboda haka kai dai zaka karasa wani yana zuwa shi ma sai kabbaran halima sai ci gaba sannan ina hukuncin kuma canza niyya daga liman zuwa munfarid daga liman zuwa ya canza niyya ya koma sallar shi kadai to sai malamai suka ce bai inganta ba sai dai in uzuri ya sa shi mamun da yake bin liman din wani uzuri ya sa sallar sa ta baci kaga shi zai fita ya je ya saki alula misali alulan sa ta baci yanzu zai bar liman shi kadai ana maganar in mutum suna sallar su biyu ne ko su uku sai aka samu su waɗanda suke bin shi sallar alulan su ta baci to yana halatta a gare su su bar liman din su je su sake mai su je su sake alula amma kaga an zo an cika a masallaci ai ba zai yi a ce yanzu misali mu cika a masallacin nan tam yanda muke zauna a ce masallacin nan mutum 50 60 dari a ce dukan alulan mu ta baci gaba daya annal liman ne kadai ba ta baci ba to kaga ya kamata mu tambayi wannan liman din wani izin zuma yake sha duka namu alulan ta baci a baban da nashi to wannan a ya halatta sannan abu na gaba shine canza niyya daga mamu zuwa munfaridi mun ji wannan liman zuwa shi kadai to ina hukuncin kuma kana bin liman ka ji maranka ka fasa bin shi da kai sallah kai kadai malamai suka ce bai halatta ba sai dai in akwai uzuri karbabbe na shari'a kamar misali liman ya tsawaita wanda ya wuce abinda shari'a ta ce misali ana sallah kamar misali mu dauki cewa sallar asubarin juma'a ai mun sani yazo a ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul sajada a raka an farko ya karanta suratul insan a raka ta biyu kaga suratul sajada shafi uku sai liman ya juye sajada kaji ya juro kana jiran ya Allahu akbar sai kaji ya dauki ayyuhan nabi taqillaha ya tafi zuwa ahzab tafiya yake ya gama ahzab zai kabbara sai kaji ya tafi alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati ya shika sabai kaga ya tsawaita sama da kima to anan watakin wannan da uzuri ba lafiya ba iya jura doguwar tsayuwa to ya halatta a gare shi ya yanke sallan sai kuma ya salla shi kadai wannan yana halatta kamar misali lokacin da a wani mutum yayi sallah hadisin Bukhari da Muslim lokacin da yayi sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Mu'adh bin Jabal annabi ya wakilta shi ya dinga jan mutanen ungunsa sallah sai ya kasance yana tsawaitawa to akwai wani mutum da kullun ya dawo daga gona sai ya bi Mu'adh sallah ga wahala ta gona ga kuma jimawa a sallah Alan nan Mu'adhu ya je yayi sallah a bayan Annabi in yayi sallah a bayan Annabi a matsayin farilla sai ya dawo ya ja su su suna farilla shi yana nafila to kawai sai ya dauki suratul baqara mallan tafiya yake tafiya yake tafiya yake wannan mutumin washi gari ya zo saboda ka san su karatun sahabbai karatun Annabi da sahabbai an karanta aya to shiru liman zai yi sai an yi tadabburin ayan sai a ci gaba ayan ta shiga jikinka kaga mu yanzu in ka samu wani alarama mai zafi kana tsayawa zai daga ka zai dauka kai rafkanuwa ne to wannan limamin Mu'adh bin Jabal washe gari yazo yana karanta suratul fil wannan mutumin da yazo sai ya tambaya suran da aka karanta jiya mai jeje sunanta suratul baqara ba sani yake nan ba ta yau ba suratul fil giwa to kwakwalwarsa sai ta haka ita masa to in suran saniya ta dau awa uku to giwa kuma ba naga sai kwatanta girman suran da girman sunayen surorin naga sai koma gefe yayin sallansa sai mutane suka fara cece kuce yace kai tunda Annabi na raye ai an huta bari in je in fada mu Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sai kira Mu'adh yace masa aturidu an takuna fattanan ya Mu'adh azu kana so ka zama fitinanne ne mai koran mutane daga masallaci yace dan me bara karanta musu wallahi idza ya husha da wa shamsu wa duhaha ba ai aishe sai to saboda haka Annabi kuma bai ce masa ya sake sallah ba wannan hadisin a al-Imam al-Bukhari da Muslim ne bal ma yazo a cikin ruwaya ta Imam Muslim cewa wannan mutumin har wani abu ya dauka kaman sanda ko wani abu ya wurga inda liman din yake kamar mutum ya dauki sanda ko wani kofi ko kuma tsintsiya ko wani abu sai ya jefo gaban liman saboda liman ya gane fa cewa liman ka tsawaita ma yan baya amma duk da haka bai dakata ba da haka sai yanke sallansa ya koma yayi sallansa shi kadai saboda haka sai malamai suka tafi akan cewa yana halatta ga mutum idan wato ainihin yana cikin sallah yana iya canza sallan shi daga niyan mamu zuwa ya koma yayi sallansa shi kadai amma tsawaitawan idan tsawaitawan an yi tsawaitawan da ya wuce iyaka ba tsawaitawa irin namu yanda muke ji ba mu ji maran mu cewa wannan sallan tayi mana tsawo daga an dan karanta aya kaza mara tsawo sai mu ji cewa tayi mana tsawo ba irin wannan tsawaitawan ba tsawaitawan da duk wanda ya ji ya san cewa eh da gaske ne wannan tsawaitawan ta wuce kima ta wuce tunani ta wuce lissafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa idza salla ahadukum linnasi falyukhaffif idan mutum dayan ku zai yi ma mutane sallah to ya sawwaka ya sawwaka fa inna minhum ad-da'ifa was-saqima wa zal-haja a cikin su akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mai bukata wa idza salla ahadukum li nafsihi falyuqawwil ma sha'a in mutum zai yi sallah nashi shi karan kansa misali zai qiyamul layl a gida to ya tsawaita iya ganin daman sa ya shafe dan duka yana sallah wannan kafansa ce shi kadai domin kamar yadda muka manta ba mun karanta a baya wajen duk inda za a duba maslaha ana duba maslaha na kowa da kowa akan maslaha ne akan maslahan mutum daya to maslahan ka kai liman misali kana jin dadin tilawa ko kuma kana so kai tadabburin ayoyi to kai ba za ka duba kai maslahan ka kai kadai ba ba mamaki tadabburin ayoyin da kake so a yi wasu yan bayan kan ma ba su san ma ina ayoyin suka dosa ba akwai wadanda in ka bude mu in ka ce musu yanzu nan da nan zo na karanta qala ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya nuna mun suran da take sai dai ka yanka shi bai sani ba balle ya tadabburi shi yasa shi kanshi wancan mutumin yace mu Annabi sallallahu alaihi wasallama da na koma gefe nayi sallah ni kuma abinda kuke nan wannan gullan da kuke kai da Mu'adh ni wallahi ban iya shi ba bai ma Annabi iya karatun Qur'ani ba ni to me kai a sallah yace kai abinda nace shine Allah ka bani aljanna ka tsare ni daga wuta yace to da ni da mu'azin ma duk abinda muke yi abinda muke roko kenan aljanna da kuma kariya daga wuta to kaga yanzu shi sai aka ce to shi wannan ana so ya tsaya yayi tadabburin ayoyin he yayi kosa da sallah sannan wani da ka samu kaukawa yake tsakanin shi da shedan a cikin sallah shedan na jefon masa tunani yana turewa shedan na jefon wal tunani yana turewa shi kuma liman yana can yana da niyyar zai yayi izu uku ka wahalar da shi da yawa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addini ba kunci a ciki kai kuma ka bashi wahala da yawa to abinda kullun ya kamata liman ka kiyaye shine duk inda liman yake kar ya zama mutane su dinga gudun masallacinsa saboda jimawa kar kuma ya zama duk wani malalaci masallacin shi yake zuwa ana so ya zama mai baina zalika qawama tsaka tsaki wato inda zaka duba shine zaka duba limit ne na average mutane wanda jarumtansa ba ta yi yawa ba ragwancinsa bai yi yawa ba kar a ce masallacin wane ai kowa ba yi son sallah a masallacin ko kuma a ce ai duk wani malalaci duk wani wanda ba yi son jimawa a sallah to masallacin wane yake zuwa to sai ya zama wancan ya kori mutane wannan kuma ya sa mutane kasala a ibada to sai a zama tsakatsaki amma sallah ai musamman sallan da za a ce karatunta a bayyane ake yi wato shi fa ma mu hutawa yake yi ba Allah mutane da yawa ba su gani ba musamman sallan da za a ce karatunta a bayyane ake shi ma wai shiru aka ce ya saurara shi hutawa yake hutawa yake tadabburi kawai aka ce yayi shi kuma liman shine ga karatun gami ga tadabburi shi yasa saboda ya hada biyu wani lokacin wani liman din in ya gauraya haka wancan ya gyara wancan shi yasa zaka ji mamun saboda dukkan su a nitsa suke liman yana bata zaka ji wasu mutum uku a gaban mutum uku a baya suna mai gyara saboda a nitsa suke su ba wahala akan su wani wasu ma har su rikita liman din ma saboda wasu da yawa ba su iya gyara a sallah ba abin da ya kamata shine wajen gyara a sallah in ka san ga wanda kai a ranka ka san yafi ka cancantan yayi gyara to kai sai kai shiru sai kai shiru amma da ka samu ga liman ga na'ibai duka a gaba yana yin bata wani daga can baya sau na bakwai sai dago murya zai gyara to sai a rikita shi sai ya kasa fahimtar gyaran abin da ya bata ma sai ya sake batawa to kaga an samu matsala kenan to wannan shine abinda ya kamata mu kiyaye akwai sauran abubuwan da ya kamata mu yi bayanin su akan niyya amma saboda yanayi na lokaci za mu takaita akan wannan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa sai mu shiga fasali na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya tada mu cikin lada ku sakurin da muka yi Allah ya fi mana Allah ya mana albarka baki daya kafin mu je zuwa ga tambayoyi akwai tambihi guda ɗaya da nake so na yi mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mu zamani na kafafen sadarwa wanda suke ƙara mana sauki wajen yada darussa da kuma karatuttuka da duk abin da muke gabatarwa galibi abin da ake gabatarwa na darussa a masallatai za mu ga waɗanda suke amfana da shi a kafafen sadarwa yawansu ya ninka ninkin ba ninkin waɗanda suke nan ake yin darussa to alhamdulillahi za mu ga galibi duk darussan da muke yi da sauran darussan da sauran malamai suke za mu ga muna ganin shi live stream a Facebook, TikTok, YouTube da sauransu to wannan ya sa na yi tunani tun kusan wata ɗaya ko biyu da suka wuce tun daga wani majalisi da nake karatu a Federal Law Course a can masallacin Imam Malik inda muke karatu Masailul Jahiliya ranar Lahadi da haka muka yi wannan da su muka tada gidauniya tsakanin mu da su muka sai kayan daukan karatu abinda muka saya shine mun sayi wannan tripod wanda ake tsai da shi a saka waya a kan shi saboda haka muka hada karfi da karfi da su aka saya shi wannan abun wanda za a dinga daukan darussan gaba ɗaya da wannan masallacin da wancan masallacin da duka sauran a darussan baki daya so ina wannan bayanin ne saboda a cikin su akwai wadanda suna bibiyan wannan darasin namu a kafafen sadarwa suna sauraron audio kuma na so na yi bayani gare su tun satin da ya gabata kuma Allah ya sa ban samu daman yin karatun ba da haka ban samu damar yin bayanin ba so ina so bayanin su ya isa zuwa gare su da duk abin da aka samu aka mallaka da kuma mu da muke zaune a nan wanda mu ya kamata a ce mun amfana mun yi musharaka a cikin wannan wajen sayan wannan kayan darusa abinda muka yanke za mu saya wannan tripod din da kuma haske wanda yake haska abinda ake dauka da kuma abin da ya sauka na tunda a cikin mu akwai wadanda da ni da sauran mu muna da manyan wayoyi wanda muna iya amfani da su wajen dauka wannan ba zai ba mu matsala ba to alhamdulillah cikin ikon Allah ya sa mun sayi shi wannan tripod din wanda mantawa nayi da zan tahuda na tahuda shi saboda haka abin da ya rage mana mukadarsa sayan haske da kuma mic mai tace sauti da haka ina isar musu da sako su cewa abin da suka hada an saya abin da ya sauka da kuma sauran waɗanda za su bibiye mu insha Allah tabaraka wa ta'ala ga masu son mu yi musharaka da su cikin lada har yanzu kofa tana bude a gare mu da su baki daya Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka na'am sassautawa na'am to wato shi karatu a sallah galibi abinda wai ake tsammani a sallah shine ana tsammanin cewa abinda liman yake karantawa duk wanda yake sallah a bayan shi yana ganewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta suratul sajada da suratul insan a ranar juma'a saboda ran juma'a za a yi tashin kiyama suratul sajada kuma da suratul insan tashin kiyama ne a cikin su da wuta da aljanna saboda duk juma'a tunatar da mutane akwai fa juma'an da za ta zo a samu an busa kaho a tsaya a gaban Allah so abinda ake so shine wajen karatu shine ita sallah ba a takaitata takaitawan yayyawa ba kuma a tsawaita ta tsawaitawan yayyawa takaitawan da mutane galibi suke so an ce a takaita sallah to wai abin da suke so shine liman ya zai karanta musu summa nazar sai ya ruku ko kuma ya karanta musu kul huwa da falaki da nasi sai ya ruku wannan ba shine takaitawa ba wannan gajalta sallah ne gajalta wannan kuma yayi yawa to maslaha ake dubawa wajen tsawaita sallah ko takaita sallah misali yanzu mutane sun zo sallan asuba ranar juma'a liman yana fitowa sai ga bakin hadiri yana tsoron kar yana cikin me ana cikin sallah ruwa ya barke to bai kamata annabi ya ce sai ya karanta sajada da insan ba saboda in aka ruwa ya barke nan misali ba a san yaushe ne ruwan zai yi me zai tsaya ba to nan sai ya duba maslahan mutane to sai ya takaita sallah ko kuma ana rana wasu suna waje shi watakila yana ciki iska na hurar shi haka ya kamata ko huduban juma'a ne ko sallan juma'a ana rana wasu suna rana suna waje wani akan kwalta ya sa takalminsa ya zauna wani wajen sallan watakila karatun yin sallah takalmi bai zo masa ba haka ya cire takalminsa ne ba sallaya kafafuwansa ne tafin kafansa ne akan kwalta to kaga liman sai ya tsawaita sallah kaga shi wannan ya cutu da yawa to sai a duba sai a takaita to ana duban maslaha da yanayi sai a duba sai a takaita kamar misali in ba misali a ce masallacin nan misali yana iya daukan mutum 50 misali sai muka ga cewa kullum mun zo sallan asuba waɗanda suke sallah a waje yawansu ya fi wanda muke cikin masallaci a samu wanda suke sallah a waje sun kai mutum 150 ko mutum 100 kaga sun fi mu yawa ga sanyi kuma ana yi to sai a duba maslahan su da suke waje to sai a takaita sallah kamar yadda na faɗa kuma cewa da aka yi a duba maslahan a takaita sallah ba kuma a yi masallan shortcut ba ne furin yar faki ba yawa sai zunubi ba irin wanda ake so a yi ba a ana so a yi sallan ne yadda za a takaita misali in an saba ana karanta sajada shafi uku yanzu ai ko to sai a duba sura mai shafi daya sai a karanta idan shamsu ko wuya to wannan an takaita kenan amma sai a ce tunda ana karanta sajada ne mai shafi uku sai a ce to a zo a dawo a karanta inna qaina kalkawsar wannan kaga ba takaita sallah ba an gajinta sallah ne sannan kuma shi tsawaita sallah kuma kai da ka zo salma sallah sallah da wuri to da ka yi hakuri a duba maslahan kuma wanda ba su zo da wuri ba ina fatar mun fahimta eh na'am eh
kuma wanda ne ya gama ba da aka shiga sallar kuma aka yi jari sai a kare da goma a ina ganin a sallar azhar
na'am
ai ba
abinda mutane wasu suke gaza fahimtansa shine wani lokacin har wanda zai ce liman ya tsawaita in ba cin tsawaitawan ko raka dai ba zai samu ba yanzu wani za a kira sallan asuba tun daga assalatu wani ma wayansa za ta yi ringin alam sai ya matse ta ai a kira assalatu sai ya sake rufe bargoye toshe kunnansa ya ci gaba da bacci a kira sallah ya ci gaba da baccinsa sai ya ji an yi ikama kafin zai tashi zai shiga bandaki yayi tsarki ya zo yayi alula kafin ya kintsa ya tafi masallaci to wannan ya karanta raka'an farko inna qaina raka'ata bi kullu wallahu shi mai zai samu a sallah shi ba zai samu komai ba so galibi shi in ya zo ya samu an idar to zai ce an yi shafshaf in kuma ta ritsa da shi yayi so da wuri aka ja da yawa to ranan kuma zai je ya ce an yi mai ranan kuma zai je ya ce an tsawaita sallah eh to kaga na farko shi wanda ya zo da wuri in an tsawaita sallah tsawaitawa kamar yadda na faɗa wanda bai wuce iyaka ba shi ya zama ganima biyu ne wanda ya zo da wuri ya samu ladan sallah domin sallah tana ƙara lada gurgurdan tsawonta in kuma ta wuce iyaka kuma akwai cutarwa a ciki in mutum ya zo ya yi sallah sai karanta kul huwallahu ahad sai wannan ya zo ya yi sallah sai karanta wasama'i wat tariq kaga tsawonsu ba ɗaya ba to in dukansu niyyarsu ta yi kyau sallan ta yi kyau to wannan da ya tsawaita sallah tsawon sallansa ya fi yawa ladan sallansa ya fi yawa sama da wancan da ya takaita saboda haka shi wanda ya zo da wuri wannan shi ganima biyu ne a gare shi shi kuma wanda bai iso da wuri ba shi kuma ganima ɗaya ce a gare shi ne zai zo ya samu sallah ne to amma abin da ya fi dacewa shi ne na'am duk wanda yake jin sallah musamman sallan asuba duk mun sani akwai lokacin da zaka zo za a kira sallah wani lokacin galiman ma ya zo ladan ya zo ana jiran mutum ɗaya sai zai zo a tada sallah da shi ina jin haka yana faruwa masallatin to ka gani kusan duka sallolin ne to kuma abin da yafi kamata mu gane shine wannan alam din da kiran sallar da ya taso liman shine da kiran sallah da alam din da kai kaji kuma ka koma ka ci gaba da bacci haka ne shi liman ina jin ba wani extraordinary kiran sallah aka mishi nashi na kansa ba duka guda ɗaya aka yi ya amsa to wannan hayya ala sala din da aka ce ya amsa ana faɗin hayya ala sala to amsawan ta zama dole akan liman ta zama dole akan mamu dole kowa ya amsa saboda haka lokacin da aka kira sallah to ana so kowa ya bar duk abin da yake yi mai bacci ya tashi daga bacci shi yasa a kiran sallan asuba da a fara gaya maka da as-salatu khairun minan nawm a fara gaya maka mai bacci akwai dadi amma sallah ya fita ba sallah ta fi bacci zaka sai ka hakura da baccin sai ka taho masallaci ka zo ka yi a sallah saboda haka ana son daga sanda aka kira sallah to kowa ya taho masallaci wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake yi wal lokacin ya taho masallaci ya ga mutane sun taru da wuri to sai a shiga sallah da wuri wannan shine abin da ya dace har abin da muke a masallatan mu a ce ga lokacin shiga sallah illiman bai zo boye a sa masa plus 5 minutes wannan kuskure ne abin da yake shine shiga sallah in aka ce ga lokacin kiran sallah aka kira sallah to lokacin shiga sallah shine lokacin da mutane suka taru shine tamin shiga sallah to wani lokacin zaka ga an cika amma liman bai zo ba to wai an sa ka'ida za a shiga sallan karfe 5 in liman bai zo ba sai 5 da minti 5 wannan kuskure ne to ka'idar kuma ita ce shi liman ina so mu fahimci cewa jan sallah haƙin liman ne to cewa da aka yi wannan kuskure ne ba kuma cewa ake kuna ganin an taru ku shiga sallah ba malamai suka ce in aka zabe ni misali aka ce yanzu ni ne ratibin liman a wannan masallacin to kawai sai nazo ina ta sauri na yau alula daga gida ina tahowa kan can kwanan can kawai sai naji an shiga sallah kan nan iso an kai raka daya to malamai suka ce ina da damar in kutso in zo in ja liman din mai da shi baya sallan kowa ta baci kina da damar haka saboda jan sallah haƙin shi ne haƙin liman ne kamar yadda kiran sallah haƙin wane ne haƙin ladan ne an zabe ka an ce kai ne ladanin mu a masallaci to abin da yafi kamata shine an ga lokacin kiran sallah yayi sai a kira shi a waya misali baka zo ba lokaci yayi amma misali an ce to wannan shine asalin ladan ku kuma ku dinga tsayuwa in bai zo ba ku kira sallah daga kana jira da a kira sallah karfe 1 1 da min 1 saura minti 2 an kunna jin an hura loudspeaker amma ta service ana jira ko dai tana cikawa ka fara kiran sallah wannan bai kamata ba wannan bai dace ba to amma in shi liman din ya bada dama misali ya ce in lokaci kaza yayi ban zo ba a shiga sallah wannan babu laifi to shi ya riga an yi wannan sharadin da shi amma haka kullun sai a duba ga kawai liman bai zo ba shikenan kawai sai a shiga sallah to shi da aka zabe shi a ratibi to yana da daman ya zo ya wargaza sallah a sake daga farko in kun ji haushi ɗayan biyu ko dai kurku sake shiga bai zo ba ko kuma ku cire shi kaga sai a zabi guda ɗaya wanda ya fi sauki kenan to Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na'am suna ganin
an gan shi kamar ganin munafiki da shi ya
kauce na
dalilin ba ma abin da ne ya yi sun da kare da samu dai an goyi bayan su bisa da
kafawar
na haka ba su na an goyi bayan su bisa kawai an ba da shi kuma da ya kudu ba ku kawai na wata sassi da zai da kudu da kuma a duk da duk da kudu da kudu bayan allah
now
abin wani aiki ne wani ke da faruwa su kuma ta ga wani abu da ke faruwa a sassara da su kawai sai da kudu su kuma ke da suna da wani abu
akan
kuma san abin da wani su da kuma yake ba mun ba a
tsaye wannan wannan gaskiya ne
san ki na mun kuma wanda ba Allah da ya zo a alhi da kai ne ba ya yi da ita ta nan ne al'amarin da kuma san baki an ka mun ba an ka mun kuma ki ba da ci ko wani kai ne da ka yi da an ka mun
na'am
to kuma dan ka ga kire kamar a cikin wajen da su ke da al'amarin da ya ko a san nan to wani ne kuma ya ka wani sabu ko kuma ya abunda ba ku da ba
na'am ya kamata in za a yi mu'amala da mutum a fara fahimtar waye shi especially kaga shi wannan mutumin dan kasuwa ne zai je kasuwa ya wuni a kasuwa shi ma neman tuwo halal ne kuma ibada ne tunda har kiyamun layli ma Allah ya sauke ya ce ya yafe ma wanda neman kudinsa cikin dare yake yi wanda misali tafiyan dare yake daga gari zuwa kaza alima an sai kunu minkum marida wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah yace ya san cewa lokacin iyamul layl yana iya yi, wani bai lafiya, wani ya tafi neman kudi, wani ya tafi jihadi, to kaga bala a ce dole sai yayi iyamul layl ba. To kowa sai a duba yanayinsa da yanayin wane da shi, musamman kuma da inda ya fito. Akwai dabi, akwai abinda misali ni zan iya yi ko kuma wani zai iya yi. Misali yanzu mu da muke cikin gari akwai abin da mu ba za mu yi ba, amma in wani ya taho daga ƙauye shi zai yi normal ne a wajensa, ba komai. Shi sa Anas ibn Malik ma ya ce ai an hana mu yi ma annabi tambayoyi akan wani abu, amma da ko muke ji in wani balarabin ƙauye ya zo shi ba ruwansa. Ya ce amma sai mun gwada shi mun tabbatar wannan ba ƙauye mai hankali ne tukunna, sai mu ce to je ka yi ma annabi tambaya kaza. Shi ne har wani balarabin ƙauye zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka turo mana wani ɗan saƙo, ya ce wai ka ce kai manzo ne, Allah ne aiko ka. Ya ce masa ya ce to waye halitta sama, ya ce Allah. Waye ƙasa? Allah. Waye kakkafe wayannan duwatsun da muke gani? Allah. Waye rana da wata? Ya ce masa Allah. Ya ce to ina roƙonka don girman Allah da ya yi sama da ƙasa, ya halicci wayannan duwatsun, ya yi rana da wata, tsakaninka da Allah kai manzo ne, Allah ne aiko ka. Ta ga ɗan birni ba zai wannan tambayan ba, amma shi ba ƙauye ne ya yi. Ya ce masa da gaske ne Allah ne aiko ni. Ya ce mai to ɗan aikenka ya ce mana kullum za mu yi salloli biyar. Ya ce haka ne. Ya ce tsakaninka da Allah, Allah ne ya ce ka ce mu yi salloli biyar ko kuma saƙonka ne. Haka ya dinga masa duk abin da ya gaya masa, ya ce Allah ne ya sa ka ko kuma kai ne ka ce mu yi. To kaga ɗan birni ba zai yi wannan ba, sai ba ƙauye. To sai ana duba yanayi. Ko a Hausa yanzu akwai Hausan da mu yanzu a nan in mun yi shi za ka ɗauke shi a matsayin misali, kada an ka ce iskanci ne, amma wani shi a wajen sanya yi wannan Hausan normal ne. Mu a wajenmu yanzu in za ka ce, in za ka irfarin mahaifinmu to sai ka ce babanka. Amma misali kaga in kai mu'amala da irin ƴan uwanmu Sokotawa, Zamfarawa da Kabawa, shi ba zai ce babanka ba, sai dai ce na gamu da ubanka. To kai ko kai ko anan aka ce yanzu na gamu da ubanka, ai ashal da aka dauka yayin da karfin kai kare, sai da karfin kai kare. Tunda mu yanzu a ta kananan yaran kana koyar da su a Islamiyya ko a boko, za ga yara suna dambe kawai, me dalili wai ya kira sunan babana, yana fada ya kira sunan baban shi. To kage yanzu to ballantana wannan wani yaje ya ce masa ai yanzu, ya ce masa yanzu ubanka ya wuce ta nan wajen, kage shi sai yanda karfin shi ya kare. To irin wannan ana duba Hausan mutum da kuma yanayin shi, ba kawai da yayi magana sai a fassara shi ba, bari mu bamu wani misali ɗaya. Duk da zamu gan shi yayi wani bambara, kai hakan nan akwai wani abokinmu wani yana zuwa nan tare da mu daga ina tsammanin can yankin Yobe da sauransu. To su a wajensu irin yadda in kaga abu ya maka kyau sai ka ce wannan abun ya burge ni, to shi a Hausan sai ya ce wannan abun ya bani sha'awa. Yana tsaye a bakin shago sai ga wata ta wuce, zai ce wannan yarinyan ta burge ni, sai ya faɗi wancan maganar, sai ya kawo ca a kan shi. To shi bai ga me ya abun burge ba, abun tashin hankali ba, don ya ce yarinya ta bashi sha'awa, shi bai ga abun tashin hankali a ciki ba. Mu ko yanzu anan kaga wannan magana ce da ta kai a hada sama da ƙasa. To sai ka duba Hausan mutum da yanayin mutum kafin ka yi mishi fassara ko ka yi mishi bayani. Na bamu wannan ne a bisa misali, wa bil misali yatadhifu al maqal. To kaga wannan abu ne da ya kamata mu dinga lura da shi. Allah ya sa mu dace. To to anan shi ne to to a galibi a wasu mas'alolin zaka ji an ce maka ga fahimtar Imam Malik ga kuma fahimtar mazhabar Malikiya to wani lokacin ana samun sabani shi Malik a ce ga fahimtar sa su kuma a ce wani bangare na malaman Malikiya su kuma ga fahimtar su kamar yadda yake mashhuri ne a fahimtar Malikiya in ka zo ka samu ana sallan magariba ko sallan azhar kaga ita ma ya halatta a hada azhar da ni da al'asr da ka samu ana salla sai baka yi niyan hada azhar da al'asr ba sai da aka yi sallama sai ka ji an tashi za a yi al'asr to su a fahimtar su ba za ka bi al'asr din ba yasa galibi musallam musamman masallatan mu na gargajiya da suke ce suna bin mazhaban Malikiya za ka ji an zo sai an ce muku da niyan jami'i ko da ana cikin sallar ruwa yazo in dai ba a yi niyan jami'in nan ba to ba za su yi ba haka suke in ku aka yi niyan jami'in nan ko rana ne za ta fito ta haska ga kaga uzurin jami'i da ya kawo to sai an yi shi to wannan shi kuma wannan kuskure ne domin duk abin da za a yi a ibada ana duba maslahansa misali yanzu ka taho masallaci misali irin damunan yanzu irin ruwa in damuna ta yi nisa daga sama wato warai kawai sai a fara ruwa ba alamar ruwa to sai ka taho masallaci da niyan kai sallar magariba sai kuma aka hada magariba da isha ana cikin sallar magariba sai aka fara ruwa in ka koma gida kai dai za ka yi sallah saboda in ka koma gida ba za ka dawo ka sama sallah ba wata kila ka ce kuma kowa ya tafi masallaci ya tafi gida ya je ya sake dawowa ruwa ba zai bari a fito ba ya ka ce a zauna a masallacin ba san kuma yaya ruwan zai kasance a gaba ba to yanzu me za a yi a lokacin shi ne sai ka yi niyyar cewa zan yi sallar isha ka tashi ka yi ishanka wannan shi ne abinda ke gabanka hankalinka a kwance kamar misali ka zo masallacin nan ne duk yanzu mun zo da niyyar mu ji karatu ana tsaye a nan muna zaune a nan sai a ce gashi nan wani ya zo zai raba mana kuɗi miliyan ɗaya ya ce duk wanda ya san bai zo masallaci da niyyar karɓar miliyan ɗaya ba kar ya karɓa ana jin kowa gida zai koma haka ai goban da ka taukato da niyyar karɓar miliyan ɗaya kuma a zo ba a kawo ba to kaga ashe duk abin da ya zo ya taso a lokacin to a lokacin ake kulle niyyarsa shikenan kuma sai a aikata shi saboda haka in ka taho masallaci da niyyar zaka yi sallar magariba zalla ko zallan azhar zalla sai ka samu za a da magariba da isha ko azhar da al'asr to a lokacin da kaga an tashi an yi iqama to kai ma sai ka kulla a zuciyarka cewa da kai ma za a yi wannan isha shikenan ka gama kulle niyya Allah ya sa mu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين